تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدة ساكي سادوا وانا مسلاشي نعلى محمد الدين أن انت بورد أغرم يتبري تكين جهر برنو أيو لاربا شاب يرجو وتر رمضان في جرم منذ صلى الله عليه وآله وسلم أتبو ديدا دليل إلى ثلاثين دلايا وانتقو بيلو ديدا أشيرن دبير قوات انتفت شيكرة ميلادية تدبو بيدا بوما نوانا مجال اكتماع البركة عند مكيشكين تفسير سورة إبراهيم عليه السلام كابو مديدا تفسير آيو عند زامو دي فسر سوا وانا يمتشي أخوي تنبيو إلى زامو أنسان akwai wani wanda ya kawo mun wata addu'a wanda ya ce addu'a ce da ake da a samu hadda alkur'ani wani kimi yi magana cewa babu wata addu'a da aka ce ga ta musamman in kana yin ta za ka hadda alkur'ani la iyaka dai ka zage dantse ka hana idan ka bacci ka wahalar da kanka ka kifafa ka hadda alkur'ani shi ne ya ce ya samu a cikin wani mushafi a ƙarshensa an kawo wata addu'a addu'ar doguwa ce amma dai tana da shimfiɗa shimfiɗar shi ne mutum zai yi raka'a huɗu a raka'ar farko ya karanta fatiha da suratu yasin a raka'a ta biyu ya karanta fatiha da suratu hadi ad-dukhan a raka'a ta uku ya karanta fatiha da suratu sajda a raka'a ta hudu ya karanta fatiha da suratu tabara sannan ana son yayi sallar wannan ranar juma'a a sulusun dare na karshe ce wannan shi yafi in bai samu ba yana iya yin ta a tsakar dare ko a farkon dare kuma ana yin juma'a uku ne ko biyar ko bakwai ce to in aka yi haka sai a yi wannan addu'a ne addu'a ce doguwa da ban sai na karanta muku ita ba a ƙarshe dai aka ce wannan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar da ita kamar yadda Tirmidhi ya rawaito hadisin Abdullahi ibn Abbas Tirmidhi a kitabun da'awa ce to wannan hadisi ne wanda Tirmidhi ya fitar da shi a cikin kitabun da'awa kamar da suka rubuta hakanan الحاكم أبو عبد الله النابوري يا فتد شيء أشكل لتابع المستدرك حكنا الضياء يا فتد شيء أشكل لتابع المستدرك ثم فتد شيء تهنير الوليد بن مسلم شيء كمدك ابن جريج هذا عطاء ابن أبي رباح هذا عبد الله بن أبان ما لميد داما sun hukunta ma wannan hadisi da cewa hadisi ne barguri hadisi ne marduri hadisi ne da bai inganta ba kowa ya karanta tarjamar ko tarihin Walid ibn Muslim a Dimashqi zai ga irin maganganun da malamai suka yi a kan sa dangane da tadlisul taswiya wanda duk ya san menene mutsarab al-hadis ya san tadlisul taswiya sannan kuma yake banta da wannan hadisi banda shi babu wani wanda ya taraka wato ya tarayya shi wajen wannan ko wajen wannan hadisi shi yasa da dama daga cikin malaman hadisi suka ce hadisin bai inganta ba daga cikin waɗanda ba su inganta wannan hadisi ba akwai al-Uqayli mai littafin Al-Tawasa ya raunana shi haka nan al-Hafiz al-Dhahabi shi ma ya raunana wannan hadisi gabaninsa akwai Abul Faraj ibn al-Jawzi ya kawo shi cikin hadisai marhumi hadisai wanda suke ba su inganta ba hadisai na ƙarya littafin sa al-mawdu'at haka nan Muhammad ibn Ali al-Shawkani shi ma ya raunana hadisi har zuwa kan Sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin silsilatul hadith al-da'ifa ya kawo hadisi. Hakim ya ce hadisin sahihi, amma Hakim yana da sassauci da yawa a wajen inganta hadisi, wanda malamai sun yi tambayi akan wannan. Duk wanda yake karatu ya san matsayin tafsirul Hakim. Hakim ya ce hadisi sahihi ne, malamai ba sa karba kai tsaye sai sun ƙara bi sun bi cikin hadisin don su tabbatar da maganar Hakim. Haka suke ko ba su yi ba, saboda an samu yana da sakaci wajen inganta hadisi. Shi ya sa Al-Yudi a cikin alfiyarsa ta hadisi da ya kawo inda za a nemi hadisi sahihi a same shi bayan da ta tafarka da hadisi, da yake cewa wa kuntu haythu hafidun alayhi nafsi wa min musallafin bi jarhihi yukhas كابن خزيمة ويسلو مسلما وأوله المسكية ثم الحاكمة سيأتي فكم به تساهل حتى ورد فيه مناكير وموضوع يرد. أجيتي حاكم ينادى تستوشي ديوة وأنا أشكر ألفية سيوتي كم به تساهل ينادى تستوشي ديوة حتى ورد فيه أي في كتابه المستدرك أرأت سامو حديثين أشكر لتابه المستدرك wanda suke marasa kyau manakir wanda suke da rauni matuƙa da gaske wa mawdu'un da hadisata suke bara gurbi ne ba su inganta ba 'yan jabuni wanda ake bayarwa. Saboda haka Tafsirul Hakim ba a karɓarsa kai tsaye a cikin nuska, wato nuskar Tirmidhi, bugun littafin Tirmidhi na yanzu za a ga inda ya ce hasan gharib ko gharibun hasan. To amma a cikin wasu nusa kamar nusa a cikin tarihin Ibn Asakir da kuma inda Ibn Manda ya ambaci wannan hadisi daga Tirmidhi, babu maganar hasan. Wato Tirmidhi abinda ya ce hadisun gharib tafarrada bihi al-Walid ibn Muslim. Kalmar gharib a gurin Tirmidhi kuma iya islaƙinsa yana nufin bai, yana nufin mai rauni. A taƙaice dai wannan hadisin zai bai inganta ba, saboda haka da shi da babu da ɗaya ka zage dan ce kawai ka hada idan ka bacci ka tsaya kai karatu. Kuma waɗannan surori da aka ce ka yi sallah da sun har ka haɗa ce za ka yi hadisi ta lilla, idan har ka haɗa ce suratul duha, ka haɗa ce suratul sajda, ka haɗa ce tabara, ka haɗa ce yasin, ya kamata kuma a ce wannan ka luda ka haɗa za ka iya hadda sauran ma insha Allah. Ibn Jurayj shi ma mudallis ne, shi kansa mudallis ne, sai dai saboda a cikin ruwayar an yi an hada shi da Abu Abi Rabah shi ya sa ba mutum tarbiyyar sa ba. Wannan kuma yake cewa akan istikhara, addu'a da ake yi din nan a cikin sallar, a cikin sallar ne ko bayan sallama, wato za ka iya yin ta lokacin da kai sujjada. Ana yin addu'a lokacin da aka yi sujjada, za ka iya yin ta a sujjada, za ka yi ta bayan raka'a biyu kamar yadda ya zo a nassin hadisi. A nassin hadisi yake cewa ka yi sallaci raka'a biyu sannan ka ci, saboda haka za ka yi ta bayan ka yi sallama raka'a biyu. Idan ka karanta a sujjada wannan babu komai, a daman sujjada guri ne na addu'a. In kuma ka bari sai da ka gama raka'o'in biyu ka kai su, to haka daman hadisin ya ce. Sai kuma yake tambaya akan itikafi, sharuɗan yinsa. Itikafi abinda kawai ake buƙata, wato bayan ka kudura aniyar za ka zo kai itikafi, ba wai za ka zo kawai ka huta ba. Ka san wani abubuwa da suke damu su sai ga cewa bara ya shiga itikafi don ya samu hutu, to ba irin wannan itikafin ba. Itikafi ta zo ne da niyyar ka lazimci ɗakin Allah ka bauta masa. Wasu malamai suna sharɗanta sai masallacin juma'a, to in akwai masallacin juma'a din shi ya fi, saboda ka samu sallar juma'a maimakon sai ka fita ka ci sallar juma'a, don ba a san da itikafi yana zirga-zirga. Saboda haka malamai suke shaddanta masallacin juma'a. To in ya zama inda yake babu masallacin juma'a za a hana shi itikafi gaba ɗaya, sai ya yi wanda ya samu. Amma in akwai masallacin juma'a to yana da kyau ya yi shi a masallacin juma'a don ya hana kansa zirga-zirga da cikici. To haka nan kuma wasu malamai suna shaddanta sai ya dau azumi. To kasancewar galibi an fi itikafi a azumi, saboda haka ko ba a ce ka dau azumi ba dama akwai azumi. To inda a ce ba a watan azumi bane fa, za ka iya itikafi ba azumi, za ka iya yi. Domin Sayyidina Umar ya ga ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ba kance zai yi itikafi da atan bin dai wani yanki na dare tun a jahiliya manzo Allah yake to ka cika batancanka kaga ba azumi da daddare saboda kaga ashe zai iya kafi koda ba da koda ba azumi a bakinsa to ballantana idan ya zama a lokacin azumi ne kaga dama akwai azumi sannan mutum ya shiga itikafi ba magana da zirga-zirga gidansa ko ya je ya kai limani ko ya je duba shagonsa a kasuwa ko ya je ya duba lissafi mai ake ciki wannan duk babu saboda haka mai itikafi ya kashe wayarsa kada kana itikafi kuma kana business dan wani yana itikafi kuma da wayoyinsa a gabansa yaya mai aka samu an shiga da su barki ya fito yaya to kaga wannan kawai wayoyi ne soyayya ya dai fakke ne a masallaci amma ba itikafi yake ba kawai business ne saboda haka ka san waya da zaka dauka ba waya ce ta kasuwanci in ma za ka yi waya ta zama waya ce ta larura ba waya ce ta kana ka ci gaba da business ɗinka daga nesa wannan wani wayo ne kuma ba za a tafi shi ba sannan mai itikafi har ila yau ba zai kaura cewa matan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ba za ka tsinci matarka ba ba ma za ka je gidan ba in ba wata matsala ba misali a ce inda kake itikafi ba gurin ba haya dole sai ka kai kuma gidanka yana kusa sai ka shiga gida kai ba haya ka dawo to wannan darura ce za ka iya shiga shi ma abin da ya kai ka kawai za ka yi kafu to haka shirkan itikafi dai kusan shi ne dai ka rizanci masallaci da niyyar ibada wannan shi ne abin da ake cewa itikafi sannan in ka tashi shiga ka shiga da safe wato bayan sallah asuba abin nan ka shiga bayan sallah asuba in kuma lokacin fita ne ka fita bayan sallar magrib wannan yana tambaya ne akan zakkar gwal shin ana cirewa gwal da mata suke amfani da shi wajen kwalliya zakka ko ba a cire masa magana ce fi ta malamai ta zama mun an sauri wannan tambayar da safe maganganu ne biyu na malamai akwai masu cewa mata da suke da gwalagulai na kwalliya za su cire masu zakka kamar irin su Sheikh Ibrahim duk suna faɗar wannan akwai kuma da suke cewa a'a in dai gwalagulan na kwalliya ne to ba za a cire masu zakka ba don haka idan mace tana da gwal da ta saya don ta yi kwalliya to daidai yake da mutumin da zai saya mota don ya hau ko ta biliyan nawa ce ba zai fidda mata zakka ba ko yayi gida don ya zauna ko biliyan nawa ya kashe wajen gina gidansa ba zai rika fidda wa wannan gidan zakka ba amma in yayi gida ko ya sayi mota don ya duka juya kudin wata ta kadara ce in ya ga mai saya ya sayar masa ko ba ya so wata ko ya ke sayan filaye da kudinsa kaga wannan zai fitarwa da wannan kadarar zakka zai kimanta kadarar nawa ta kama ya fitar mata zakka haka nan gwal da mace za ta saya da niyyar ta aje kudin ta akwai lokacin da mata su kudi ya shigo hannunsu sai su ce maimakon su bar kudin a haka tsaba ta za su kashe to ba za su sayi gwala gwalai ta aje don kai da wannan kudi ya wutar wata to kaga a nan sayan gwal din ba an saya bane da niyyar kwaliya an saye ne don ya zama kadara to irin wannan gwal din za a fidda mata zakka akwai mata da dama suna mallakar gwal ba wai dan kawai kwalliya ba suna mallakar dan ya zama kadara kada kudin da ya shigo hannun su ya fita to kaga a nan ya zama kadara dole ka fidda masa zakka kamar mutumin da zai sayi filaye da gidansa kaga da kudin sa kaga in shekara ta zagayo zai kimanta kudin filayen nan ya fidda masa zakka wannan shine abin da yake watakila mafi rinjaye a cikin matsalar wanda yake wajibi ne a karanta salatin annabi a cikin tahiyyar sallah kuma dole ne sai salatin ibrahimiyya ba zai yiwu a karanta salatin fatihi ba idan ba a dauka cewa alqur'ani ba ce ko ba ta fa alqur'ani ba to na farko tambayar farko cewa wajibi ne a karanta abin nan wannan shine magana mafi rinjaye tunda ba shine ra'ayin imam malik ba amma wannan shine ra'ayin imam shafi kuma dalilai sun fi karfi a wannan janibi yin salati a ƙarshen tahiyya in ka yi tahiyya ka yi salati annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koyar da salatin da za a yi sai koyar da ibrahimiyya salatin ibrahimiyya sai koyar to dan me kake suka canza ban san da shi ba idan dai har kana san manzon Allah to dan me za ka canza da nashi ka dauki salatin da ake rigima akan ka dauki salatin da babu rikici babu wanda zai ce sai ya ce maka ba daidai ba amma duk wani salati da zaka dauka za a iya kalubalantar ka ai kai jima da kai na farko ka bar na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi yake sannan kuma ka dauki wani wanda ake jima a kai kaga a cikin tafsirin da shi wa Allah bi da shi huwa khair wanda yake a lokacin kuruciyata na yi imanin shekaru biyu zuwa hudu ba na yin azumin watan Ramadan gaba ɗayansa, wata rana zan yi wata rana kuma ba zan yi ba, a takaice ban san yawan azumin da na sha ba. Yace to dan Allah a taimake ni a yi min bayanin hanya mafi sauki da zan yi da kai na da kai hanya mafi sauki yake. To Allah ya sa ba saboda kana son hanya mafi sauki ba ne ya sa ka rubuto tambayar nan, ba ka rubuta ta wani gurin ba. Alal haƙiƙa da sallah da azumi mutumin da ya san kaci baya saboda kawai ganganci, saboda ganganci yana sanar da cewa abin wajibi ne amma yake abu shakka wannan babban mai laifi ya yi wa kansa kuma a tara ba ka sanuwa ba. Saboda haka yana ƙarƙashin masu yana ƙarƙashin tutar masu sabon Allah, yana buƙatar ya yawaita istighfari, ya yawaita tuba, ya yawaita azumi ko sallah da nafila, wato yawaita ayi ibada ta nafila. Maganar cewa sai ya biya, alal haƙiƙa babu wani hujja, babu wani dalili da yake wanda zai bar azumi da gangan ya biya, babu inda aka faɗa haka. Wanda ya bar azumi da gangan a ce sai ya biya, babu inda aka rubuta wannan a nassi na hadisi, duk da cewa wasu malamai suna cewa sai ya biya. To amma tun da ba mu samu hadisin da za mu ce ka biya saboda wannan hadisin ba, ba za mu ce ka biya ba, amma dai mun san cewa wanda ya yi saɓon Allah dole ne ya tuba, ya ce ba zai ƙara ba, ya yi nadama, ya yi dana sani, ya yawaita istighfari, ya yawaita ayyukan nafilu, ka yawaita yin azumi na taɗawuyi, azumin litinin da alhamis da na ayyamul bayt, sha uku sha huɗu sha biyar ga kowane wata, duk wani azumi dai da ka sani na taɗawuyi ka zama kana yi, amma za ka iya siyamu Dawud ka riƙa yin wannan, yau ka yi gobe ka sha, yau ka yi gobe ka sha, wala Allah in ka yi ta Ubangiji ya tausaya maka, tunda shi Ghafurur Rahim ne, ya gafarta maka wannan ayyukan da kake ta yi na ayyukan taɗawuyi, Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya cike maka gibin da aka samu na shekaru da kai baka azumi. Allah ya kiyaye shi. Muna cikin suratul Ibrahim, za mu tashi akan fadar Allah Maɗaukakin Sarki, rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
النبي إبراهيم عليه السلام يجي ربي جعلني مقيم الصلاة يا أبن جلي كثنيا لمي صيد الزلال ومن ذريتي هكذا كثنيا ذريتا من صيد الزلال ربنا وتقبل دعاء يا أبن جلي متأمسع الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي يا ربنا تغفر لنا ني ده مهيفانا guda biyu وللمؤمنين تغفر لنا والمؤمنين يوم يقوم الحساب ranar da hisabi zai tsaya. Annabi Ibrahim alaihi salam ya ci gaba da addu'o'insa kamar yadda muka ji a darussan da suka wuce. Annabi Ibrahim ya yi wadannan addu'o'i daga baya, wato ba da farkon rayuwarsa ba, bayan ma ya yi wani jira, bayan ya kawo ma Hajar Makka, bayan Allah Maɗaukakin Sarki ya yi masa kyautar Annabi Isma'il da Annabi Ishaq, ya ce alhamdulillahi alladhi wahabani 'ala al-kibari Isma'il wa Ishaq inna rabbi lasami'ul du'a. Sai kuma yake addu'a rabbi ja'alni muqima salati, ya Ubangiji ka sanya ni mai tsaida sallah. To ka duba Annabi Ibrahim alayhi salam yana tsaida sallah, amma kuma addu'a yake a sanya shi ya zama mai tsaida sallah. To wannan yana nuna maka cewa duk abin da kake yi na ibada ka rika roƙon Allah ya baka sabati akan shi, kana buƙatar Ubangiji ya rika tallafa maka, kamar yadda Allah yake cewa wa'budhu wa tawakkal alayhi, ka bautawa Allah ka kuma dogara gare shi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kada ka rika jin cewa kai wato saboda tsarkinka da nagartarka ba za ka taba saba wa Allah don haka ba za ka nemi Allah ya tallafa maka a cikin wannan ibada ba ka ji cewa duk abin da ka tsinci kanka a cikin ibada na tsoron Allah wani tallafi ne wani agaji ne ubangiji yake maka to ka roki Allah ya ci gaba da wannan taimako da yake maka ci gaba da yake shi wannan shine abin da ake so don haka abin da Annabi Ibrahim yake nema shi ubangiji ya ba shi dawwama akan wannan yanayi na tsaye da sallah ba wai dan baya tsaye da sallah ba a'a yana so ne ubangiji ya karbi ransa a cikin masu tsaye da sallah sannan ya addu'a ga zuriyarsa da ƴaƴansa da jikokinsa su ma Allah ka sanya su masu tsaye da sallah wannan kuma haka ake so uba mutum ya rika yi wa ƴaƴansa addu'a yana musu addu'a Allah ya sa ku zama mutanen kirki Allah ya sa ku cikin salihan bayi Allah ya sa ku zama masu tsoron Allah Allah ya sa ku zama masu taimakon addini haka ya kamata uba ko uwa su rika yi wa ƴaƴansa addu'a wannan shine abin da gidan Annabi Ibrahim suka gada za mu ga shi ma Isma'il alayhi salam ubangiji madaukakin sarki haka ya umarce shi wa amur ahlaka bis salati wasbir alayha inda Allah yake cewa wasbir fil kitab isma'il innahu kana sadiq al wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'mur ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiyya ya kasance yana umartar ahalinsa su rika yin sallah yana umartar ahalinsa su rika bada zakka kuma ya zama yardajje ne a gurin Allah to kaga haka yake kamata duk wani uba na kirki ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وكا ادعو يا ubangiji ka sanya muku zama abun koyi ga duk wani mai tsoron Allah a duniya to uba na kwarai ko uwa ta kwarai addu'a da za su rika yi wa ƴaƴan su kenan wannan ita ce addu'a da take komai ba wai kawai kullun ya zama uba ko uwa ba da su roka wa dan su ba sai dai su roka masa duniya in zai fita a cikin Allah ba da ta kenan wannan addu'a da zai sai fita kasuwa a ce Allah ya bada sa'a sai ta fa'i to Allah ya bada sa'a aikin nan naka Allah saka ta samu promotion amma abin da ya shafi ranar lahira ba a roƙa masa wannan ba daidai bane ƴaƴanka sun suna kanana ka rike musu irin wannan addu'a din shi yasa za su zama ƴaƴa na gari kuma wannan shi ribar rayuwarka idan ya zama zuriya sai ta zama zuriya saliha to rayuwarka ba za ta yi ba ko ka mutu za su ci gaba da yi maka addu'a kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya mutu idan mata insanu qada amaluhu illa min salat sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu idan dan adam ya rasu ya bar duniya to aikin sa gaba ɗaya sun dakata sai abu ko dai sadaka da yayi wacce take gudana aka ci gaba da amfana da ita ko kuma ilimin da ya bari aka ci gaba da amfana da shi ko kuma yaro na kwarai aw waladin salih kaga shi sai ya masa tarbiyya bai masa tarbiyya ba ya zai zama yaro na kwarai da zai sai masa addu'a shi yasa ake addu'ar da za ta bi ka bayan mutuwa ta danka ya zama yaron nan kai masa tarbiyya ta kwarai in kai masa tarbiyya ta kwarai to sai ya zama yana maka addu'a kuma addu'ar da kana samu kana kwanta a cikin kabarinka wannan ita ce ribar rayuwa shi yasa Annabi Ibrahim alaihi salam ya yi daga hannu yake cikin addu'o'in da yake yace rabbana rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya ubangiji ka amsa wannan addu'a tawa sannan kuma sai ce rabbana ighfir li wa li walidayya ya ubangiji ka gafarta mu ka gafarta wa iyayena babu shakka an san mahaifin Annabi Ibrahim alaihi salam bai musulunta ba wanda shi ne Adam don Allah ba su ya ga mana yadda suka yi da Annabi Ibrahim alaihi salam wanda karshe ke to arahibun anta an alihati ya Ibrahim da illam tantai la arjumannaka wahjurni malik bayan Annabi Ibrahim ya gama masa wa'azi yace yanzu kai Ibrahim zaka guje alloli na ne wato zaka guje abubuwan da nake bautawa arahibun anta an alihati ya Ibrahim da illam tantai in baka bar wannan abin da kake ba wato in baka bai da mu wa'azi ba la arjumannaka zan maka ruwan zuwa zan jacce ne ka wahjurni maliya ka tafi ka ba ni ka bace min da kai bana ka tafi da kai to kaga Annabi Ibrahim alaihi salam tun daga nan ya ga cewa ubansa ba zai yarda ya yi shi kaga sai ya ce salamun alayka da astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hakim ya ce aminci ya tabbata gare ka, ma'ana a zauna lafiya, ba ya ce ba magana gefewa, ba magana ta astaghfiru laka, zan ma nema maka gafara ubangiji na, don ubangiji na yana so na, yana so na, yana so na, ubangiji yana so na, zan nema maka gafara a gurin. Wa a'tazilukum wa ma ta'buduna min dunillahi wa a'budu rabbi ata alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya, zan kaurace muku koma ni bautawa abinda bautawa Allah, in bar ku da abinda kuke bauta ba Allah, tabbas inna liki Allah ba zan zama shi, ba zan zama wanda yake tsiyatacce ba, ba zan yi tsiya ba a duniya, ba zan yi tsiya ba a lahira. To kaga Annabi Ibrahim alayhi salam ya kauracewa, ya kauracewa ubansa, ya kaura cewa mutanansa, ya yi hijira ya dawo Sham, tunda mutanansa mutanen Iraki, ya ma dawo Sham, karshe ma ya dauko matarsa abin nan gangarsa Hajar ya kawo ta Makka. To kaga wannan addu'a ya yi ta ne bayan wancan abu ya faru. Shi ne wasu malamai suke cewa wannan neman gafara da ya yi ne kafin ya gane cewa wato wannan uban nasa ba fa zai musulunta. Kamar yadda Allah ke cewa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna ibrahim la awwabun halim. Ubangiji ya ce neman gafarar da ibrahim ya yi wa mahaifinsa ba komai ya sa ya yi masa ba sai dan alkawarin da ya yi masa, sa astaghfiru laka rabbi, da ya ce zan nema maka gafarar ubangiji. To wannan alkawarin da ya yi masa shi ne ya cika. فلما تبين له انه عدو لله يا عند ابراهيم يا غاني عليه السلام يا غاني cewa baban sa makiyin Allah ne mushriki ne, tabarra minhu, sai yayi bara'a da gare shi, yace ba ni ba suka raba kai. To yaushe ne ya gani? Shi ne malamin suka a duniya ne ya gani ko a lahira? Wasu malamin suka ce a nan duniya ya gani, wanda su ne jumhur da sada Abdullahi Abbas majiranta irin su Mujahid, irin su Qatada da Ahmad, duk suna ganin cewa tun a nan duniya ne ya gane ya yi bara'a. Wasu kuma suka ce a lahira ne, domin hadisi ya tabbata su Bukhari ya ce Abu Hurairah da kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar gobe kiyama annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ake tankare yan wuta zuwa wuta, sai ya ubangiji kayi min alkawari ba za ka wulakanta ni ba ranar gobe kiyama, da cewa la tukhzini yawmal ba'th, kada ka tozarta ni ranar gobe kiyama, ki kama wannan alkawari ba za ka tozarta ni ba, gashi kuma babana gashi nan za a tafi da shi jahannama. Sai Allah madaukakin sarki ya ce ya Ibrahim, shi abin nan ya ce ya Ibrahim inni harramtu aljannata ala alkafirin, na haramta shiga aljanna ga kafirai, wato ubanka ya mutu yana kafiri, don haka na haramta shiga aljanna ga wani kafiri. Ashe aka kira Annabi Ibrahim, aka kira shi, aka ce duba karkashinsa, yana duba karkashin sai ga wani kure an yanka shi, yana cikin jinin sa, kace shi shi ke nan, sai a kama shi a je a jefa shi cikin wuta. Wato Allah madaukakin sarki ya shafe kamannin shi Adam, an shafe kamanninsa daga tabbacin amina shi kama irin ta kuri, kuma an yanka shi kuma an jefa shi jahannama. To lokacin ya fahimci eh tabbas ubansa babu ma abin da zai amfani shi da shi, don ya mutu kafin, saboda haka tabarra'a min, a hadisi ya zo cewa sai ya yi bara'a ya ce to ba ni ba shi, tunda dai bai ashe bai abin nan ba. Wasu suka ce watakila saboda wato rabuwa da shi da ya yi na wani lokaci ne tsawo, kuma ba su sake haduwa ba, ba inda nan ya tsara gaya mana cewa ya kuma haduwa da shi, sai ya zaci cewa watakila ko a wannan lokaci da ya ɗauka, watakila ya musulunta, watakila ya gane, watakila ya karfi gaskiya. To sai a ranar gobe kiyama Allah ya nuna masa cewa yana cikin kafirai ma, bai karfi gaskiya ba, to daga lokacin ya yi bara'a da shi. Wannan ra'ayin Sa'id ibn Jubair cikin almajiran Abdullahi ibn Abbas, ra'ayin Ubayd ibn Umayr ɗaya daga cikin tabi'in, su suna ganin abin ya faru a lahira. Wasu kuma suna ganin zai yiwu a nan duniya ya yi bara'a da shi, a lahira kuma yake ganin ko watakila in ya ƙara wani yunƙuri, watakila ko za a tausaya masa. Daga ba Allah ya nuna masa cewa kafiri ba zai shiga aljanna ba, sannan sai ya kara hakura ya mika al'amarsa ga Allah. Don haka nan da yake addu'a, yana yin addu'a ne kafin ya bayyana gare shi cewa ubansa ya mutu ba musulmi ba. Ya yi addu'a wani mumini daga muminai kuma yau bai koma hisa. To kaga wannan ya nuna halaccin in ka tashi yin addu'a, ka fara da kanka, ka fara da na gidanka, ka fara da kanka, sannan ka hukunta da sauran mutane ba kai zalunci ba. Akwai hadisin da yake cewa liman ya fara addu'a ta kansa ya ha'inci mamunta, hadisin bai inganta ba. Saboda haka ba laifi ka fara addu'a ta kanka kamar yadda ya fara da kanka, rabbi ghifirli sai da ya fara da kanka. So dai so ne kamar yadda Bahaushe ya ce, so dai so ne amma san kai ya. Saboda haka rabbi ghifirli sannan ya ce wali wali na yi, sannan kuma ya ce wali mu'mini na. Abin da dai ba a so kada kullum kai addu'ar ka kai kadai kake wa kanka. Yana da kyau in za ka yi addu'a ka yi wa kanka, ka yi wa iyalanka, ka yi wa iyayenka, ka yi wa kuma sauran mu'minai gaba daya. Wannan yana da kyau. Dan wataƙila a dalilin addu'a da za ka yi wa ɗan uwanka mu'mini, a dalilin wannan kai a karɓata ka. Domin mala'iku za su ce walakal mithlu, walakal mithlu, walakal mithlu, kai ma kana da kwatankwacin abin da ka roƙa masa. Saboda haka yana da kyau in ka yi addu'a ga kanka ka yi addu'a kuma ga ƴan uwanka mu'mini. Yace walil mu'minina yawma yaqumul hisab, ranar da hisabi zai tsaya, ma'ana ranar da za a yi hisabi ga bayin Allah, ga bayi wanda duk ya aikata alkhairi ya ga alkhairi, wanda kuma ya aikata kishiyar alkhairi ya ga kishiyar alkhairi. Sannan Allah ya ce wala tahsabanna Allah ghafila,
wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. وبنجي سي داو da akalar magana ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da kafirai wadanda ake ta'arabu da su, ake ta'arabar da su akan imani, suna karyata annabi, suna karyata Allah, suna kafirce wani iman Allah, suna cikin kafin cewa ni'imar Allah, kuma Allah yana ƙara musu ni'ima, yana ba su ni'ima, ya ba su cikin lafiyarsu, ya ba su cikin kwanciyar hankali, ya ba su ni'ima daban-daban. Wataƙila wani ya ce to a'a, yaya za a yi gashi suna kafirci, amma kuma Ubangiji yana barin su cikin ni'imar, bai ɓace ni'imar ba, bai jefa musu cuta, bai je saukar musu da bala'i ba, me yasa? Ko an kyale su ne, ko ba za a yi musu uba ba ne? To shi ne sai Allah yake cewa ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Kada kai tsammanin Allah baya sane da abin da azzalimai suke. Allah yana sane da abin da azzalimai suke. Inna ma yu'akhiruhum, kada yana jinkirta musu ne li yawmin tashkhasu fihi al-absar, dan wani yini wanda idanuwa za su fito su yi zuru. To dan wannan lokacin ake kyale. Don haka Ubangiji ba ya kyale su bane kawai. A talala yake musu. Wa umli lahum inna kaydi matin, Ubangiji yana musu talala ne, randa ya tashi kama su to ba za su ji da dadi ba. Ubangiji ya rabu da su ne sai wata rana, wacce a wannan ranar za su gane cewa lalle abinda suka rayu a cikinsa ba abu ne kyakkyawa ba, lalle abinda ake gaya musu, ake musu gargadi da shi abu ne wanda da sun ji a lokacin za su samu tsira. Ubangiji madaukakin sarki sai sifanta wannan ranar da sifofi. Sifa ta farko ita ce inda ma yawmin tashkhasu fihi al-absar, rana ce da idanu za su fito su yi zuru-zuru, wato saboda tsoro. Galibi wanda ya shi a fince a tsoronci za ka ya fito da idanunsa kwana-kwana, ya zare idansa, to alamar cewa zuciyarsa na cike da tsoro. To saboda a tsananin tsoron da yake cikin wannan rana, idanunsa za su fito su yi kwana-kwana. Sannan Ubangiji ya ci gaba da sifanta wannan rana,
muhti'ina muqni'i ru'usihim la yaqunu ilayhim tarfun wa af'i. أفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال
الله مهطئين ما سقكوا مقنعي رؤوسهم وأن سكي لقى كاونا سسما لا يرتد إليهم طرفهم إذا ننصباتا كتاوا وأفئدتهم هواء زكا تنسقما سزما فمكو وتشكين سكوفين دا Allah madaukakin sarki ya sifanta wannan yini bayan ya sifanta shi da cewa yini ne da zaka ga marasa gaskiya idanunsu sun fito sun yi kwala-kwala bayan haka kuma muhtihina su fita a guje lokacin da za a kora su zuwa ga jahannama zuwa ga masaukin su za a kora su fita a guje kamar yadda Allah ya ce muhtihina ila da'i to za su fita al-ihta al-arabi shine mutum yana gudu kuma yana zo kalawiya yana gudu yana zo kalauya wannan alama ce ta cewa gudu ne na wanda yake cikin birgici da tashin hankali shine ma'anar ihfa wato gudu ne suke kuma suna tura wuya gaba kai ka ce wutar jahannama na fuzgar su kamar magana din haka za su tafi kamar yadda Allah madaukakin sarki a wani guri yake sifanta fitowar su da kabari yau mai furduna min al-ahdathi sira'an ka'annahum ila nusbin yufidu su fito daga cikin kaburbura a gurguje kamar yadda suke fita a gurguje za su tafi gurin bautar su a duniya wato idan kafir ya fito ya yi latti fita kafir ba ta yafi ya ga yana sauri to haka za su fita da wannan saurin can kuma wuta ce take fuskar su muqni ru'usihim kawunan su sama saboda firgici da tsorata kansu a sama alamar kaskanci da wulakanci da tozar da suke ciki la yartatu ilayhim tarfuhum idanun kuma ba sa kikkirtawa wato za su kafe idan su kau haka kamar wanda ma kamar hoto idan ka san idan wanda ya bude aka dauka a hoto ya bude idan sa kwala-kwala kaga ai ba ranar da za ka ga yakin to haka idanun za su yi to duk wannan alama ce ta cewa suna cikin tsorata suna cikin firgici suna cikin tashin hankali wa afidatuhum hawa zukatansu kuma fanko wato balarabe in yace ko abin nan qalbu fulan hawa wato yana nufin cike yake da tsoro banda tsoro babu komai a cikin zuciya wato zuciya takan cika da tsoro wani lokaci takan cika kuma da soyayya takan cika da tsoro ko ta cika da soyayya kamar yadda Allah yake cewa asbaha fu'adu ummi Musa farida in kadat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin lokacin da Allah ya umarci uwar annabi Musa alaihi salam ta je ta jefa annabi Musa yana jariri ta jefa shi cikin teku ta sa shi a cikin akwati ta sake shi a cikin teku da ta je ta yi wannan sai ta dawo kuma asbaha fu'aduha farighan sai ya zama na zuciyarta kuma banda tunanin Musa babu komai a ciki komai sai ya mace mata ba ta tuna komai zuciyarta ta zama fanko in ba suna da Musa ba kawai in kadat la tubdi bihi har ta kusa ma ta bayyana tuna asirinsa ta je ta ce kai ku kawo ɗana ne laula an rabatna ala qalbiha ba dan mun daure zuciyarta ba dabe da tauhidi. Tsora ka tauhidi, tsoron Allah shine zai shiga zuciya ya sa ta karfi. Ya sa ta zama zuciya ce mai nauyi waje ta sabati. Amma in babu tsoron Allah to shikenan komai ma yazo sai ya samu mahalli ya shiga. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا ويك جاء وهي سويه سيا تازو متا كافي يتمر ابو سويه ثورا سيا سا ابو سويه سما ابو كومي فامكو سي سويه تشيكا تكنكني سي با ماكيري ا سويه تو تورو ما هكا يكي تشيكا زوجيا كغا متصورتي واتو شي كداي كمر يا حد زوجيا ما يما تو شي لو بنجي يا سيفان تا زوجيه سو دا هوا هوا انا ما انا نفي كيسا ana nufin famko babu komai a cikin su. Allah ce wa anzirin nasu yau mai yatihim al'azab, ka yi wa mutane gargadi ranar da azaba za ta zo musu. Fa yaqulu allazina zalamu, sai waɗanda suka yi zalunci su ce rabbana ya ubangijinmu akhirna ila ajalin qarib, a ɗan dakata mana zuwa wani ɗan lokaci na kurkusa. Nujib da'awataka, sai mu ansa kiranta, wa nattabi'ir rusul, kuma mu bi manzanni. Awa lam takunu aqsamtum min qablu, ashe da ba ku kai rantsuwa ba, malakum min zawal, cewa ba za ku bushe ba. Wa sakantum fi masakinil ladina zalamu anfusakum, kuma kun zauna a gidaddajin waɗanda suka zalunci kawunansu. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, kuma ya bayyana gare ku qarara fili irin yadda muka yi da su, irin yadda muka halaka su. Wa darabna lakum al-amsal, kuma mun buga muku misalai daban-daban. Wa qad makaru makrahum, hakika sun kulla makircin su. Wa inda Allahi makruhum, sakamakon makircin suna nan wurin Allah. Wa in kana makruhum litazula minhu al-jibal, kuma makircin su ba zai iya wato kawar, wato saboda makircin su duwatsu ba za su binnan gushe ba. Wannan ɗaya ne daga cikin tafsiran wannan bankuwa wannan din. Wa in kana ai ma kana makruhum bi tazula min al-jibal, makircin su ba zai taba zama makirci ne da duwar wasu za su narke ko su gushe saboda shi ba. Ko wa in kana makruhum bi tazula, ko da tazula min al-jibal, wato makircin su lalle makircin su ya kai makircin da duwar wasu ma kamar sa gushe saboda girman sa. Allah madauki sarki ce kayi wa azzalimai gargadi, kayi musu gargadin azaba. Zalunci da suke yi a nan su daina, duk wani nau'i na zalunci, zalunci ta fuskar tauhidi ko zalunci ta fuskar zaluntar al'umma, zaluntar jama'a, a gaya musu su daina. Allah fa ba wai bai san abin da suke yi ba, ya san abin da suke yi. Kada su ga cewa ya bar su da lafiya, ya bar su cikin ni'ima, suna samun dukiya, suna yin abin da suka ga dama, suna ƙetare shari'a. Babu wanda zai kama su ya hukunta su. Kada su zaci cewa Allah ya manta da su ne, a akwai wata rana da za su wato da za su rena kansu, ranar da za su cika da tsoro. A wannan rana Allah yake cewa kai musu gargadin azabar wannan rana, wacce idan ta zo su wannan azzalimai za su rika yin burin ina ma a dawo da su duniya, ina ma a dawo da su duniya, su rika roƙon Allah ya Ubangiji a dawo da mu duniya. In aka dawo da mu duniya sai mu gyara aikin mu, sai mu bi manzanni. Walau tara idh tuhu ala alan nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna min almu'minin, sarka cewa ina ma ya Ubangiji a dawo da mu, ina ma a dawo da mu zama ba mu ƙaryata Allah ba, kuma mu zama mu ba cikin salihai mu'minai na ƙwarai, mu gyara halayenmu. Bal badalahum ma kanu yakuna min qabl, abinda suke boyewa a da yanzu sun ga ya fito fili. Allah ce wa rawdu la azu lima nahu anhu wa innahum lakadibun, da za a dawo da su makaryatan banza, sai sun kuma komawa sun ci gaba da laifin su, da sun zo iskar duniya ta kada, shikenan sai su manta cewa sun dau alkawari daga Allah. Saboda haka za a jefa su cikin jahannama suna ta wannan fatan. Sun a gurin hisabi suka gane kuran su, suka ga azaba gadan-gadan, su rika fatan a mai da su duniya, a jefa su wuta, suna dai ta gurin a mai da su duniya, su dai a mai da su duniya. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir, shi ce in sun ce a fitar da su za su yi aiki na ƙwarai, yace awalam nu'ammirkum ba mun ba ku rayuwa ba mun muku jinkiri a rayuwa ba mu karɓi ranka ba sai da ka kai shekara 70 amma baka wa'azantu ba to yaushe kuma za ka wa'azantu saboda haka babu maganar a dawo da kai kuma nan anan ba wanda zai taimaka maka ba maganar beli ba maganar kuɗinka ba maganar ƴaƴanka ba maganar salayya fazuqu wa ma lizzalimina min nasir ubangiji ya ce awalam takunu aqsamtum min qablu a da can ba kun yi rantsuwa ba malakum min zawal cewa ba za ku gushe ba wato kun yi rantsuwa cewa ba ranar kiyama duk magana ce ta baki amma babu wata ranar kiyama saboda lillahi jada imanihim la yab'athu Allahu man yamut suka yi rantsuwa iya rantsuwarsu cewa Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba to yanzu ai gashi nan sun gani an tashe su kuma ga hisabin wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum kuma kun zauna a gidaddajin waɗanda suka zalunci kansu kuna yawo ai kuna ganin guraren da Allah ya halaka wasu wanda suka gabace ku kuna zuwa Sham kuna zuwa Yaman tafiya da kuke yi a lokacin bazara da lokacin sanyi da kuke tafiye tafiyen ku da kasuwancin ku kuna bi ta inda aka halaka Adawa in za ku je Yaman in za ku je Sham kuna bi ta inda aka halaka Samudawa kuna ga kufansu kuna ga alamar gidaddajin su inda Ubangiji ya halaka su amma duk wannan bai sa kun wa'azantu ba wata bayyana lakum kaifa fa'alna bi kuma ya bayyana gare ku kun gane irin abin da muka yi musu domin kun san cewa nan da wata al'umma ce ta rayu amma Ubangiji madaukakin sarki ya halaka ta al'ummar da ta fi ku ci gaba ta fi ku wayewa ta fi ku ilimin zamani ta fi ku komai amma Ubangiji da ya tashi bai kyale su ba fa ma dan menene wannan bai zama wa'azi gare ku ba wadarabna lakumul amsal muka yi muku misali iri ka duba wannan duk yana daga cikin rahamar Ubangiji tun a nan duniya kana da rai kana numfashi kana da can kana da dama Ubangiji ya rika kawo maka hoton abin da za a yi a kan zahira da an so ka da mugunta sai a koye wannan labarin duka sai dai ka je ka ga dahir amma sai Ubangiji aka fasa maka kwam aka ce ga likin shi din ga abin da zai faru ga abin da za a ce ga abin da arna za maki Allah za su ci amma duk da haka mutum saboda taurin kansa wannan likin din ba zai sa gyara ya gyara ta annabawa ba zai sa shi jarama ba Allah ya ce wa kad makaru makaruhum kuma sun yi makircin su iya makirci wa inda Allah makaru kuma makircin su sakamakon makircin su yana nan da Allah wato sun yi iya makircin su yadda za su bita hasken Allah yadda za su bita musulunci yadda za su halaka annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba irin makircin da basu yi ba wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين sun yi makircin ba irin makircin da basu yi ba amma makircin nasu bai je ko ina ba ka duba musulunci irin makircin yanzu da ake mata makirci iri kulle kulle a fita nan a shiga ta nan duk wani makirci ana yi musulunci amma wannan bai sa musulunci ya ci baya ba wannan bai sa musulunci ya dakata ba kullum musulunci ƙara shiga yake inda ba a tsammani wanda ba a tsammanin zai shiga musulunci sai a gan shi tsundum ya shiga cikin musulunci za a wata mata nan da ta shahara da harkar kaɗe-kaɗe da lizin da waye-waye kwanan nan ta musulunci har ta je ta yi umara ta sa hijabi ana nan sai yi ra'ayi da ita a kafin kuma su labarai ya aka yi ta musulunci ɗan disko ta musulunci ka ga ɗan disko ɗan tsar ne kuma ɗan disko ko musulmi ne ya zama ɗan disko kaga ai sai da kirza a jawo ne bare arniya kuma ɗan disko kuma ta shigo musulunci to kaga wanda ba ɗan disko ba ya fi kusa da ya shigo musulunci shi yasa ake tsoron a yi bayanin musulunci ana tsoron a rika bayyana musulunci dan inda za a rika bayyana musuluncin akwai fitira da Ubangiji ya halicci dan adam da ita sai ta motsa sai an rika ganin cewa a wannan ya fi kama da hankali ya fi kusa da hankali tabbas wannan shine addinin gaskiya shi yasa ake so duk inda musulmi yake a rufe bakinsa kai yayi magana da in zai yi magana to za a fahimta ga yadda ka san musulunci wato yadda ka san sunna a cikin sauran kungiyoyi na cikin musulunci haka ba a son su yi magana to haka shi ko musulunci yake a cikin sauran addinai shi ma ba a so a ji sautinsa saboda in za a ji sautinsa kirista zai musulunci bai hudu zai musulunci sai zai musulunci duk za su gane cewa wannan addinin addini ne wanda yake yukhasibul aql wa yukhasibul aql, yana magana da hankali, yana magana kuma da atifa zuciyar dan adam. Shi yasa Allah ya ce su yi ta kulla makircin, sun kulla makircin amma makircin su yana gurin Allah, za su ga sakamakon sa. Wa in kana makruhum litazula minhu aljibal, koda kuwa makircin su wato duwar wasu za su gushe saboda girman sa, wanda ya nuna ba za su iya amfani, ba za su iya cutar da ku ba komin girman makirci. Ko wa in kana in dinnan ta zama bi ma'ana nafi, bi ma'ana ma kana makruhum litazula minhu aljibal, wato duk makircin da za su yi makircin su ba zai iya, ba zai sa dutse ya gushe daga inda yake ba. Wato anan kamar ana sifanta musulunci da musulmi da gaskiya a matsayin kamar dutse ne, dutse ne da ya kama ƙasa, saboda haka ta shekara kulle-kulle da makirci, wannan dutsen da ya kama ƙasa ba yadda za a iya girgiza, ba yadda za a iya girgiza. Allah ce fala tahsabannallaha,
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
Allah ce fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah, kada ka taba tsammanin Ubangiji zai saba wa manzanninsa alkawarin da ya yi musu. Inna Allaha azizun, lalle Allah gagara ba dauni, zuntiqam kuma mai hukuma ne ga mai laifi. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi, ranar da za a canza ƙasa ba wannan ƙasar ba, wassamawatu, a canza sama ba wannan samman ba, wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar, kuma su fito ga Allah guda ɗaya tilo al-qahhar, wanda yafi ƙarfin kowa. Wa tara al-mujrimina yawma idhin, a wannan rana ka ga masu laifi, al-mujrimina masu manyan laifuka, muqarranina fil asfar, suna ɗaɗɗaure a cikin hukumai, sarabiluhum min qatranin, tufafinsu min katsiranin na narkakkiyar dalma ne, wa taksha wujuhahum an-nar, kuma wuta na lullube fuskokinsu. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat, domin Allah ya saka ma kowace rai da abinda ta tsoro wuta. Inna Allaha sari'ul hisab, lalle Allah ne gaggawar hisabi ne. Hadha balaghun lin-nasi, to wannan abinda kuka ji a wannan surar ko aka karanta muku a wannan alqur'anin, balagun lin-nasi, ya ishi mutane, ya wadatar da mutane, mai isa ne ga mutane. Wali yunzaru bihi, kuma dan a gargade su da shi. Wali ya'lamu annama huwa ilahun wahid, kuma dan su san cewa Allah abin bauta ne guda ɗaya tak. Wali yadhakkara ulul albab, kuma ma'abuta hankali su wazantu. Waɗannan ayoyi insha Allah زام يشهدون أن لا يتم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.